لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar amma ba'du yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna 12 ga watan 2 watan safar hijra annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da hekara 1443 wanda yazo daidai da 19 ga watan 9 a Gregorian calendar 2021 wannan shine kasar dinmu na 24 daga cikin jerin giyar karatuttukan littafin fannu ta'amul bainal zawjayn wato littafin da ke magana akan yadda ake mu'amala tsakanin mata da kuma ainihin wato mijinta idan ba a manta ba sati da ya wuce mun yi magana akan isbir ala akhlaqiha mutum yayi hakuri akan dabi'u da halayen matar shi haka kuma mata ta yi hakuri ita ma da dabi'u da halayen mijinta kowa zaka samu yana zaune da dan uwansa akwai abubuwan da yake masa wanda baya jin dadi ko kuma dabi'u da halayen da ba haka yake so ba to idan yace ba zai yi hakuri ba ko tace ba za ta yi hakuri ba to karshen ta rabuwa ce in kuma an rabu ba a san me zai biyo baya ba saboda haka hakurin shine yafi yau kuma zamu tashi akan isbir ala qillati jamaliha wato mutun yayi hakuri da karancin kyawu da diri da tsarin matar shi domin akwai mazajen da suke cin mutuncin matansu saboda ba kyawawa bane to abin tambaya shine wannan rigima yasa ya auro ta ni ya san ba ta da kyau ma'ana ba ta cikin irin tsarin matan da yake so a ransa dan me yasa zai aure ta to a irin wannan ne sai ka ji mutum ya ce ma ai kaddara ce malam Allah ne ya kaddara to yadda Allah ya kaddara ka auro ta alhalin ba ta cikin matan da suke da yanayin da kake so to kuma haka Allah ya kaddara ka yi hakurin zama da ita ko ba haka bane eh inda komai za a iya dinginawa kaddara an gane maganar da kyau ko so shine malam zai tattauna mana akan wannan kai kai hakuri da matarka koda tana da wani yanayin da kai ba haka kake so ba ita ma tayi hakuri da kai koda kana da wani yanayin da ba haka take so ba malam yake cewa idza razaqaka Allahu bi zawjatin qalilatul jamal idan Allah madaukakin sarki ya azurta ka da mace mai karancin kyau fasbir malam yace to ka zama mai hakuri domin shi hakuri a kowanne fage abu ne mai kyau shi yasa ma Allah ya ce inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisabi sani dai Allah yana cikawa masu hakuri ladan su babu kirgawa duk abin da kai hakuri a kansa to kana da ladan wannan hakurin kamar yadda al-Imam Ibn al-Qayyim ya kawo a cikin littafin sa'idatu sabirina wa zakhiratu shakirina yace hakuri kashi kusan uku ne akwai as-sabru ala ta'atillahi hakurin bin Allah sallan nan da kike yi da sallar da nake yi da azumin nan da kike yi da azumin da nake yi biyayyar iyaye zama a gidan miji lafiya kyautatawa sadaka kyauta tarbiyyar yaya kukan yaro ki danna zuciyarki mijinki yazo ki yi abinci ya ce bai dadi ba ko ki ta hakuri har zuwa ranar da Allah zai dauke ki ko zai dauke shi ko zai dauke ku gaba daya to wannan hakurin ana ba da lada a kansa ba a banza kike yi ba domin akwai waɗanda suna ganin yin hakuri akan irin waɗannan abubuwan bai ma kamata ba wanda kuma in ma ana neman wajibi to wannan yana daga cikin wajiban abin da ya kamata mutum ya yi saboda haka Allah ya ce masu hakuri muna ɗiban lada ne mu dumbula musu a cikin akawun ɗinsu ba tare da mun kirga ba kin san dai mai karanci wajen kyauta shi ne wanda zai sa hannu a aljihu kawai sai ya ciko hannunsa sai ya miƙa maka haka ne ko ba haka ba wannan shi ne cikakken karimi a wajen kyauta shi ma mai kirgawa ya yi ƙoƙari Allah ya saka da alheri amma wanda bai kirgawa ya fi shi ƙoƙari dan shi kawai ya yarda ko nawa ne ya ɗauko ya baka ko to irin wannan da kika sani to kwatankwacin haka ne in Allah zai zuba miki lada a account ɗinki saboda hakuri irin haka zai miki irin haka zai maka to dan haka sai mallan yace ka zama mai hakuri na farko kamar yadda muka faɗa hakuri akan da'a ga Allah na biyu hakuri akan saba wa Allah mutum yana rayuwa zai dinga ganin ga wasu suna sheke ayyansu kina rayuwa zaki ga wasu suna shegantakarsu suna abin da suka ga dama zuciyarki shedan yana sha'awantar da ke wannan shegantaku na minal ja'irina din amma me ya hana ki aikatawa shine hakuri da tsoron Allah kin yi hakuri kika danna zuciyarki amma ba dan zuciyarki ba ta so ba ba dan zuciyarka ba ta so ba zuciyar tana sha'awar wannan aikin banzan amma mutum yana dannewa ne saboda tsoron Allah da kuma hakuri wannan shine hakuri kashi na biyu hakuri kashi na uku malamai suka ce shine hakuri akan abin da ke faruwa tsakaninka da mutane wanda anan ne hakurin zama da iyali zai shigo hakurin zama da miji zai shigo hakurin zama da iyaye iyaye sai hakuri da zama da ƴaƴansu kani ya hakuri da wansa waye hakuri da yayansa ina fata an fahimta malami ya hakuri da dalibansa dalibai su ya hakuri da waye malamin su oga ya hakuri da yaronsa yaro ya hakuri da wa ogansa ogiya ta ya hakuri da yaronta yaronta ma ya hakuri da ogiya kun sa akwai oga akwai ogiya ko ba haka bane yawa to anan ne kowa zai shigo cikin wannan saboda haka ana buƙatar hakuri sai mallan yace la Allah zai iya yiwa Allah wa ba al jamala fi qalbiha wa akhlaqiha idan baka ga kyawun ta a fuska ba to ta iya yiwa kyawun yana zuciyar ta da dabi'unta ai a cikin kyawu akwai na dan maciji ko gahi nan sumul sumul idan ka taba jikin sa laushi amma an ka sake ya dan malƙayo kan nan ya dan yi ma haka haka ne ko ba haka ba to ƙarshen ta kaltun goma an kai kaza a ce babu allurar da za a yi ma a ce wannan fa in ba kun yi da gaske ba fa zai mutu amma fa jikin sa laushi gwanin sha'awa har da zane zane da wani rodu 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 gwanin sha'awa in ka gani to haka wata zaka ganta billahi allazi la ilaha illa huwa zaka iya cewa inda Allah ya faɗa mana matan aljanna za su iya shigowa duniya zaka ce anya wannan ba ɗaya daga cikin su bane ba kuwa wata zaka ganta zaka ce anya wannan mutunce ko ba aljana ba saboda yanayin yadda Allah ya structure ɗinta amma na rantse maka da Allah zaka samu kullun sai mijinta yayi kuka da idanunsa saboda munin halinta ba a samu ana samun irin wannan da yawa to haka wani zaki gan shi komai na duniya Allah ya bashi amma matansa gaba ɗaya ba sa jin dadin sa ba hi da mutunci ba hi da albarka ba hi da daraja ga bala'i ga masifa ga duka ga zagi ya hana ku abinci ba ki lafiya ba zai je asibiti ba ba hi ma mutunta iyayenki ba ruwansa da kowa amma fa ga duniya ya tara bene hawa kaza gida kala kala motoci nau'i nau'i abinci gashi nan freezer ki amma kare da kayan dadi amma wallahi sai dai idan kin yi bakuwa ta mori dadin ta sha AC ta yi mika har ta yi bacci ke kuma gaciya gagare ki ko ba haka bane ki mata girki ta kwasa har sai cikin ta yayi boom ke kuma kin gagare ci saboda me saboda kin auro bala'i kin biye wa duniya to duk wannan yana daga cikin abin da ya kamata kowa ya shiga taita inta ta ga ya za ta yi mu'amalanci rayuwarta da haka mallan yace ta iya yiwa kyawun a fuska ne kai baka ganshi ba amma asalin kyawun yana ina yana zuciyarta kuma yana cikin menene dabi'unta da menene da halayenta da haka sai mallan yace fal jamalu jamalun nafs kyawu fa shine kyawun menene kyawun rai kyawun zuciya an gano magana da kyau ko war ruh da kuma kyawun ruhi ruhin mace da ruhin ainihin wato a miji ya zamanto akan haka bari in baku misali dangane da kyawun rai da kyawun ruhi matar da take da kyawun rai ranta zuciyarta tana da kyau ita ce wanda zaka ga kullum kalan me za ta yi wa mijinta take yi ta faranta mishi ita ce wacce zaka ga kullum kalan ya za a yi yau ran mijinta ya ɓaci ta samu nutsuwarsa da kwanciyar hankalinsa jama'a kuna fahimta taka tsantsan take yi da abin da duk mujin baya so kuma baya sha'awa baya kaunar sa to in kaga mace tana da irin wannan wallahi tana da kyawun zuciya tana da kyawun ruhi idan kaga miji yana da irin wannan cewa kullun kokari yake ya za a yi faranta wa iyalansa me zai musu wanda ya san za su ji dadi idan yayi musu to wannan mijin yana daga cikin mazaje masu kyawun zuciya to in Allah ya azurta ki da irin wannan mijin yana ta kalan abin da zai faranta miki yana ta kalan abin da zai baki ki ji dadi a ranki to ki yi kokari ki rike shi da mutunci domin babu namiji kamar sa haka idan mutum Allah ya azurta shi da matar da take da wannan kokarin to yi kokari ya rike ta domin babu matar da ta kai ta a duniya gaba daya wa kam min jamilin yakhfa tahtahu qalbun qabihun malam muhammad siddiqul minshawi Allah ya masa rahama yace nawa ne daga cikin abu mai kyau zaka ganshi amma a karkashin sa kuma menene eh mummunan abu ne zaka ganshi a ido da kyau amma kuma a karkashin sa kuma mummunan abu ne ba a sani ba na fata an fahimta qala ta'ala Allah da kansa ya fada a cikin suratul baqara yace wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum zai iya yiwa ku kyamata abu amma kuma alheri ne a gurin ku ba ku sani ba kai baka son zama da ita saboda wataƙila tana da wani structure da ba haka kake so ba amma kuma matar menene a gurin ka alheri ne ke baka son zama da shi saboda akwai abun da kike bukata ya zama namiji yana da shi shi ba shi da shi amma aurenki da shi da zamanki da shi menene alheri ne ke baki sani ba don haka ba kowanne abu ne mutum yake kyamarsa ba tare da dalili ko sababi ba a'a dole ne sai ya kauda kai daga wasu abubuwa sannan ya samu wani abu sannan kuma wallahi tallahi duk abin da kike bukata dangane da mijin da zaki aura wallahi tallahi in zaki canza majaje 100 sai kin samu dai akwai abin da wannan namijin ba shi da shi kuma wancan yana da shi kwanan nan wata mata ta kawo min kuka gidana tana jawabi tana zubar da hawaye tana cewa mijinta baya bata abinci yana da mata a wasu gurare guda biyu ɗaya kuma tana wani guri ita ce take ware sai kwana 4 bai je inda take ba kwana 4 suna gari ɗaya ba komai ba ba wai yana wani gari tana wani gari ba ko sati ba ai ba tazo gidana tana koka min abin da yake faruwa sannan ta bayyana min kan cewa abinci ba zai bata ba magani ba zai bata ba in ba ta da lafiya ko ita ko ƴaƴanta tace wallahi bata tashi gane cewa ahe mazaje in Allah ya hada ka da mutum ka yi hakuri da shi ka iya yiwuwa ka rabu da shi ka je ka auri wanda ya kasa shi ba tace wallahi sai da wannan abin ya faru da ita tace ta yi ta tuna mijinta da suka rabu baki da baki take gaya mu to saboda haka hakuri shine ta iya yiwuwa ke ba kya son mutumin nan ya dame ki ya gallabe ki ya ishe ki amma yana da wasu halaye ko masu kyau wanda ke da kanki in zaki wa kanki adalci kin san cewa yana kokari ta wannan fagagen to ki hakuri in kika ce a'a kika matsa sai kun rabu wallahi zaki je ki samu wanda zaki auren bayan waɗannan abubuwan da mijin yake miki wanda baki jin daɗi to abun kuma da yake miki shi kuma wancan din ba ma shi da waɗannan abubuwan har irin kin ga kin ƙara ci baya to anan yake sake tunanin ƙara fita ki ƙara koma wani gida da haka sai ki ji kina kirga mazaje aurenki 4 aurenki 8 aurenki 20 ba daya da shauransu to saboda haka to haka kuma namiji in shi ma ya dauki wannan dabi'ar motsi kadan tafi gidanku na sake ki ba wani dalili mai karfi ba wata hujja ta shari'a kawai ya sallama mata to zai ga wani gari yana kirga mata sai kaga kana yaro dan karami wallahi akwai yaron da na gani bai kai shekara 30 ba amma matansa 9 wallahi tallahi a aure mana bai cika shekara 30 ba akwai matar da a wata 6 ya sake ta ya aure ta ya sake ta to kaga wannan wata masifa ce wannan rashin hakuri ne kawai rashin hakuri ne iyayenmu da suka yi hakuri sai kaga mutum malam wallahi shekararsa 30 da mata malam suna zaune ku ƴaƴansu duk kun taso kun same su suna tare har yanzu dai an dau ba fa ba a saka wa juna ko ba a yi wa juna ba daidai bane ba ana yi wa juna ba daidai ba kuma ana yin abin da ba haka ya kamata ba amma me suka yi suka zauna har wannan shekarun hakuri shine kawai amma da zaki zo wata ranya baje miki faifayin abin da take mar wala zaki ce ke inde ke ce ba zaki iya hakuri ba da zaka zo ita hima ya baje maka abin da take masa zaka ce kai ma ba zaka yi hakuri ba amma shi ya daure ita ta daure sun hadu sun rufa wa kansu asiri yau gashi ku ne ƴaƴan su a karkashin su amma ke munafikar Allah yanzu soyayya ce a ranki in kika je mijin yayi miki abin da ba daidai ba sai ki rikice mama kina ga wallahi yau sakare kira mana shashasha in kaga sakare ka taho tare ku taho tare bini bini he ki dau jaka fi kin tafi gidan ku wai in uwarki haka tai ku yi hakuri ba zagin ku nake yi ba in uwarki haka tai haka za su zauna da ita da babanki har ki zo wannan matakin da kike ciki wallahi tallahi ku shiga taitayin ku dangane da zaman rayuwa ku shiga taitayin ku dangane da zaman rayuwa bini bini ya zunzurutun mazarutun kwallon kwankwalatin tantanin makwallatan kokon kurkurun kurabatar makoshin waye waye din zuciyata duk gama amma wallahi akwai aiki a gabanki na zaman aure Allah in baki shirya ba wallahi tallahi zaki yabawa aya zakinta wajibi ne sai kin danna zuciyarki kin danna ranki wajibi ne namiji sai ya danna zuciyarsa ya danna ranki wannan shine zai haifar da zama na dindindin irin zaman babanku da mamarku ai kina gidan yanzu hankali ya zo miki kin san wani lokaci ana takusawa tsakanin mamarku da babanku haka ne ko ba haka ba kin sani wata ran kina ji ana rikici ai kina daki har ma ki kuka kice an cuci mama ko mama ta cuci baba duk kina ji amma ke kin sun rabu ba su rabu ba hakuri suka yi suka zo wannan matakin to ke ma wannan aiki yana gaban ki ba ku abi na bashi shi yasa ni zan fada muku gaskiya eh ba ku abi na bashi ko akwai take abi na bashi a cikin ba ku abi na bashi yasa ba abin da zai hana in fada muku gaskiya Allah ya ba mu ikon gyarawa kila li abi usmana annai saburi an tambayi wani malami ana ce masa abu usman annai saburi yace ma arja amaluka indaka aka tambaye shi aka ce wannan aiki ne kafi sha'awa kafi so kafi kauna kana jin cewa zai iya kai ka zuwa ga rahama qala abu usman annai saburi sai yace kuntu fi sabwati yajtahidu ahli fi tazwiji fa arfudu na kasance a lokacin da nake saurayi lokacin da nake tasowa lokacin da nake kokari lokacin da nake cikin kwanji da wanji iyalaina iyayena da sauran dangi na suna ta damuna na yi aure ni kuma ina ki labari ne zai bamu ku gane cewa magabata sun sa hakuri a ransu dangane da zama da iyalansu kuma duk babban hakuri fa abu biyu ne duk abin da za ka yi dangane da matarka karkai mata abu guda uku na farko karka zagi iyayenta ko ita ka zazzage ta ka babban ka mata ashar ya kaza kazan uba yar waye wayen uba ka daure ka tiyaye wannan a cikin zamantakewarka da iyalanka ko me suka yi maka na biyu kada ka sa hannu ka daki matanka na uku duk inda za a je a zo karka ce tafi gidanku nan sake ki don ka iya daurewa zuciyarka akan waɗannan to gaskiyar magana duk abin da zaka yi mai sauki ne fada wannan dama al'adar wasu ne in an musu ba daidai ba sai sun yi fada to ke in an miki fada ki yi hakuri ina fata kun fahimci magana wanda gyara babu laifi wata ran ya kaurace ya ki miki magana ki ta bashi hakuri yace ba za a hakura din ba duk ki yi hakuri matukar bai dake ki ba bai zage ki ba bai ce tafi gidanku na sake ki ba wallahi da sauki to haka kai ma duk abin da matarka za ta yi ma matukar ba za ta yi ma waɗannan abubuwan guda uku ba in dai ba za ta kama hanya ta tafi gidansu ba gaira ba dalili ba ta tattare nata yi nata ta bar gidan in dai ba za ka hana ta abu ta kiri ba in dai ba za ta ci mutuncinka da iyayenka ba in dai za ta kula ma da ƴaƴanka to ka zama mai hakuri da ita ka daure jama'a kuna fahimtar magana to idan muka sa wa kanmu ƙa'idoji na cewa in ba kaza ba ba zan yi kaza ba to za a jima ana zaune lafiya ba matsala to amma matsalar mu shine ba mu da ka'ida su matan ba sa zaune da mazajin da wasu ka'idoji da suka gindaya su ma mazajen ba sa zaune da matan da ka'idojin da suka gindaya, kawai ana rayuwa ne random. Don haka abin da ya kai a ce ya ce mata je ki gidanku na sake ki, da abin da bai kai ya faɗa haka ba zai faɗa. Ita ma abin da ya za ta iya zama ita da shi ta saukar da kanta ta bashi haƙuri su fahimci juna ba za ta yi ba. Babban mafitarta shine ta tattara yanata yanata ta tafi gidan iyayenta. To inda a ce mamarki ita ma haka take, to da baki same ta yanzu da babanku ba. Ina so mu dinga ɗaukar misali daga magabata, haka ne ko ba haka ba? Allah ya shiryar da mu. To shine sai yake cewa ina saurayi na yawanci sai a zo min da maganan aure, sai na menene na tunkuɗe. Faja'anni imra'atun, ina zaune wata rana kawai sai ga wata mata ta zo. Faqalat ya aba Uthman, sai ta ce ya kai baban Usmanu, inni qad hawaituka, wallahi ina son ka. Rigiji gabji. Inni qad hawaituka wa ana as'aluka billahi an tatazawwajni, ina roƙonka dan Allah ka aure ni. To kun san su magabata ba iri na ne irin kake ba. Yanzu ke inda za a samu wani ustazu al-ramma, bawan Allah mai kokari, amma fa ba hi da mota, ba hi da gida, ba hi da komai, yazo ya ce wancan ina son ki don Allah. Inni uhibbuki fillah, inni uhibbuki fillah, ina son ki tsakani na da Allah, amma fa gaskiyar magana ba ni da komai, sai dai daidai gurgudo ina da yadda zan rike ki. Ce to ka je zan yi shawara, na rantsi da Allah ka je zan yi shawara. Karshen shawara sai ta buga mar waya ta ce to gaskiyar magana ba dan ina jin kunyar ka ba, wallahi ranar da na daddana ma ashar wallahi Allah. To amma saboda ina jin nauyin ka, na ga hafizin alqur'ani ne kai, kuma kana cikin malaman mu masu kokari, sai sa wallahi na daga ma kafa, amma ni gaskiyar magana ban ji dadi da kace kana so na ba, ban ji dadi ba, wannan ai rashin mutunci ne. Allah kawo muku sauki wallahi. A gani to su magabata ba haka suke ba, ba haka suke ba, suna iya sadaukar da wallahi rayuwar su dan su gina rayuwar wani. Su ba ruwan su rada kawai suke nema a gurin Allah. Ku kuma yanzu auren zamani kuke yi, auren morewa da holewa, auren aje a harƙe akan kujera a kunna talabijin ana kallon arewa 24, auren wannan kuke so, ba auren ibada ba. Shi yasa daga kin dan zuwa hala yar kadan yake ce gida gida, ai ko zaki ta dawwama a gidanku billahi allazi la ilaha illa huwa. Daga kin ji dan wahala kadan sai ki ce gidanku. Baki shirya wa daukar nauyi na jarrabawoyi na zamantakewar aure ba. To wannan yana daga cikin matsalar ƴan matan yanzu. Amma matan da shekaru 20, 25, 30, 40, wallahi ku je su ba ku labarin rayuwar da suka yi, za ku sha mamaki. Ai na sha faɗa muku nan. Akwai matar da kawai gani tai kawai ana taruwa a kofar gidansu, ta tambaya me yake faruwa, ka ce ƴan nan baki san me yake faruwa ba, ta ce wallahi ma ban sani ba. Auren ki ake daurawa? Ta ce iye kwarai da gaske. Bata san mijin ba, basu taba hira ba, bai ganta ba, wallahi tallahi, kuma haka har yanzu take zaune. Amma yanzu yarinya ta ta kawo miji ta ce in ba hi ba sai rijiya, in ba hi ba sai kwata, kulunkulufi to gauta, duk abin da za a yi wallahi sama da ƙasa za ta haɗe mama in ba aura min shi ba. A ɗaura mata auren da hi, amma ba su wata tara. Zaki ga ta taho da gudu ta ce ita wallahi tallahi ba ta ga uban da zai mai da ita gidan ba, ma'ana har uban ta kenan fa. Allah kiyaye, Allah ka shiryar da mu, ka dawo da mu kan hanya. To shi yasa su magabata suna da haƙuri. Ta ce wallahi ina son ka, don Allah ina roƙonka ka aure ni. Abu Usman ya ce fa ahabartu abaha, sai na tafi gurin babanta. Wa kana faqiran, Allahu akbar, yace sai naje na samu mutum ne talaka ba shi da komai, naje na samu mutum ne talaka ba shi da komai, fazawwajani, sai nace ya daura mun aure da ita, ba matsala na yadda daura mun aure da ita. Wa fariha bi zalika, baban yayi ta jin dadi, yana farin ciki, zaka aure yata? Yace wallahi zan aure ta baba. Yace kai Allah ya maka albarka, Allah ya ma albarka, nagode nagode. Falam ma dakhaltu a dakhalat ilayya, lokacin da na shigo ɗakin ta ranar yomi zufati hakenan, ranar angwanci, ra'aituha aura, sai na samu ahe gurguwa ce, arja ma'ana makahuwa ce, arja gurguwa ce, mashuhatun tana da matsaloli na halitta, tana da wani abu a jikinta haka mara kyau, ma'ana dai ba ta da siffa mai kyau, ba ta da yanayi mai kyau. Kun fahimci magana? Sai same ta haka. Wa kanat li mahabbati hali, sannan kuma wata jarrabawa ta bi bayan na same ta ba ta da abun nan halittar ta duk ta samu matsala, kuma jarrabawa ta gaba saboda san da take mun, tamna'uni min al-khuruji, in na tahi zan fita, ta ce haba Abu Usman, ina zaka fita ka banni, yar gurguwarka ina zaka fita ka banni, yar makahuwarka. Fa aka udu, wallahi Abu Usman yace sai in koma in zauna, hifzan li qalbi, ha saboda bana so zuciyarta ta taɓaci. Babanki ne ya kira ki, sai ya ce to akwai wani bawan Allah ya zo ya ce yana son ki, duk da baki ganshi ba, amma zan daura muku aure. Na farko tukunna zaki yadda? To na biyu, idan kin daura zuciyarki kin yadda, sai aka daura muku aure da shi. Rana an gwance kawai sai kika ji ana cewa a kin kimo keken a shigo da shi. Aka buɗe kofa, a kin kimo keken, aka dago keken, aka yi jalli kujalli, aka shigo da shi tsakar gida, ya murzo keke. Haka. Wannan misali ne. Aka kira ga yana murzo keke haka, kafar nan wannan ta shanye, ta zama kamar abin nan din hannu. Komanda, na fata an fahimta. Gashi nan ba yadda yake. Ai, wata za ta yi cewa kutumele si kai, yanzu babana ya rasa abin wanda zai ɗora min aure da shi sai wannan? Na fata an fahimta. Wallahi wata ashar za ta ruga, ka ce ai billahi lazi ba a isa ba. Ina fata an fahimci magana. To kina ji, shi da ya shigo ya ganta haka sai ya daure. Matsala ta gaba ita kuma ta jarrabu da san shi, in ya tahi zai fita, ita ce haba wani, ina za ka je? Ya koma ya zauna, ya ce wala azhuru laha min albughd shay'an, ban taɓa nuna mata raina ya ɓaci ba tun da muke da ita, nuna mata cewa ba na son zama da ita, ya ce ban taɓa yi ba. Fa baqitu hakaza 15 sana, haka na zauna da ita tsawon shekara 15. 15 sana, tsawon shekara 15 ni nake daukar ta, in kai ta ban daki, in dauko ta in dawo da ita, in shiga kitchen in girka mana abinci, in za mu anguwa in goya ta. Nan ya zama an-nisa'u qawwamuna 'alal rijali kenan ku? Yanzu shi yake ta hidimar gida. Haba, magabata sun gabata. Hatta mata, har Allah ya dauki rayuwarta a hannuna, tsawon shekara 15 muna tare. Fama min amali shay'un huwa arja'in di min hifzi qalbiha. Abu Usman yace to ina neman, kana neman ladan da nake, abu aikin da nayi wanda nake tsammanin Allah zai iya ban lada na aljanna akan sa, to wannan aikin shine abin da nayi a rayuwata. Kefa, zamanki da mijinki, wannan abu ne ya faru kika danna zuciyarki, wanda kina ga danna zuciyarki akan wannan abin zai iya sa Allah ya baki lada, ko ku a kin fusata kin gaggasa mar maganganu? Allah ya kiyaye. Shakara durin ila ahadi salihina bughduhu li zawjatihi, kissa ta bi shine wani mutum ya taba kaiwa wato qarar matarsa zuwa ga mijinta, qarar abin nan ainihin wato matarsa zuwa ga ainihin wato wani daga cikin salihai. Thumma qala, sai ya ce ma aqdiru ala, menene ala firaqiha, ko li umurin minha kathira, yace bani da ba zan iya rabuwa da ita ba saboda wasu al'amura da yawa. Dinuha alayya, ko dainuha alayya, na farko dai akwai bashinta a kaina, wa sabri qalilun, kuma ni mutum ne mai hakuri dan kadan. Wala akadu aslimu min faltati lisani fi shakawa, kuma bana iya ainihin wato kuta daga maganganun harshe na a cikin kokawa. Wa fi kalimati bighudillah, da kuma kalmomi na kyama da ki na furta mata, na ci bashinta, bana faɗa mata maganganu masu daɗi sai zagi, sai cin mutunci, sai yawan kokawa. Na fata an fahimta kalmomi na akan ta ba su da dadi. Faqila lahu, sai malamin yace masa, inna ma sallatat alayka bi dhunubika, ka sani cewa sullitat alayka, an dora ta akan ka ne, bi dhunubika, saboda yawan zunubanka da laifin da kake mata da abubuwan da kake mata marasa dadi. Fa alayka bi kasratil istighfari wat tauba, dan haka ka je kai ta istighfari, kai ta duba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Li'anna dhajra wal adha laha la yanfa'u, domin wallahi wannan kakaji da wannan harayaniya da wannan bala'in da take ba zai taba ma amfani ba. Kun sa akwai wadanda mazaje ne ba sa yin fada a gurbin fada, shi fada ba laifi bane idan mutun yi ba daidai ba. Annabi ma Allah ya masa fada, haka ne ko ba haka ba? Abasa wata walla an ja'ahul a'ama wa ma yudrika la'allahu yazzakka afallahu anka lima adinta lahum, duka waɗannan maganganu ne wanda Allah yake faɗa manzon Allah dan ya nuna masa ga abin da ya kamata kaza bai dace ba. Na fata kuna fahimta. To ba laifi bane, amma maganar shine da za ka yi faɗa, ka yi faɗa sai a sa a kira mai bincike, a ce a bincike waɗannan guda biyu, wannan faɗan da yake, me yasa yake yin sa? Idan ya bincika zai ga lalle ka cancanci kai faɗa akan wannan abu. Idan aka ce ya cancanta, to shikenan ita wanda aka yi faɗa ko wanda aka yi faɗa yayi hakuri yabo abin da aka faɗa masa. Amma wani wallahi in yazo yana faɗa, in aka faɗa maka laifin sai ka ce kai yanzu akan wannan ba za ka yi hakuri ba wani, ba za ka iya danna zuciyarka ba sai kai faɗa akai. Ina fata kuna fahimtar magana. To wannan shine abin da ba a so. Amma kai faɗa idan an yi ba daidai ba, wannan ba laifi bane, sai dai ya zamto shi wanda aka yi wa ya ji tsoron Allah ya gyara. Amma ya zama da abin da yake ya cancanta a yi magana da abin da bai kamata ba, duka kai kana cikin rikici da faɗa, wannan ba daidai bane. To haka ke ma abin da ya kamata ki ɓata rai da abin da ya kamata haƙuri za ki bayar a zauna lafiya. To bai kamata kuma an miki kawai ki gagara ba da haƙuri, kawai ki dinga nunkufurci kina zumbura baki uwa mujiya ba. Allah ya kiyaye. Babi na gaba, malam yace iyyaka wa taghayyuru at-taba'i bil quwwa, ina jan hankalinka karkace zaka murda matarka sai ta canja ɗabi'arta da ƙarfin tsiya. Akwai wanda ɗabi'ar su kenan, so suke sa matarsa da ƙarfi ta canja ɗabi'a. A cikin masu wannan akwai wanda idan aka yi masa ba daidai ba zai iya hana matarsa abinci, wai dole sai ta yi abin da yake so, sannan ya bata menene abincin da za ta ci. Ai jarumi cikin maza shine wanda an masa laifi, ana gamawa kuma sai a zo a masa lissafin cefare sai ya zare sai ya mika, wannan ka cika jarumi kenan. Lalle zuciyar karanka a bace ki, baka jin daɗi, amma kuma saboda namiji ne kai na Allah da Annabi sai ka daure ka bada kuɗin cefane. To akwai wanda shi punishment ɗinsa akan matansa shine ya hana su kuɗin cefane, punishment ɗinsa akan matansa ya hana su abinci, punishment ɗinsa akan matansa idan ba su da lafiya ya ƙi kai su ina asibiti. An tambaye ce ai kaza ta yi mun, a ba a magana, yanzu lafiya ake magana, dole a je a nemo mata lafiya. Idan ma babban kama ashar ta yi ƙarshen rashin mutunci kenan, to dole ka yi haƙuri, yanzu lafiyar ta ake buƙata, ka je ka nema mata magani. Ita kuma ya rage idan ta ji tsoron Allah, ta ga irin wannan ɗawainiya da kake da wannan karamci da kake mata da kuma wannan ƙoƙari da kake cewa kana kyautata mata daidai gwargwado, ya dace ta ji tsoron Allah ta dawo ta bi ka. To wannan ya rage nata. Jama'a kun fahimci maganar da kyau ko? Saboda kowanne bangare dole a yi balance. Yayin da shi ake cewa ya kula da haƙƙin da yake wuyansa naki, to ke kuma ana ce miki ki ji tsoron Allah, ki ainihin wato ga girmansa lokacin da duk abu ya faru tsakaninku ki mutunta shi, ki kuma ba shi girmansa. Amma in ya zama shi yana ƙoƙarinsa, ke kuma a faganki ba kiya yin abin da ya kamata, to ya zama zalunci kenan. Na fata an fahimta. Allah shi shirar da mu. Don haka ba a so mutum ya ce zai tankwara matarsa dole da ƙarfin tsiya sai ta bi shi. Malam ya ce at-taghayyuru bil quwwa yamutu, shi canja ɗabi'ar ɗan adam da ƙarfin tsiya da ƙarfin tuwo ta hanyar yi masa azaba, to wannan wani abu ne wanda yake kashe al'amarin rayuwa. Ya'annahu laysa lahu makanun fil qulubi, domin canja ɗabi'a da ƙarfi ba shi da mazauni a zuciya. Yanzu da Allah mutumin da ya hana matarsa abinci saboda ta man laifi, ta ya za a yi ta yarda da shi don Allah? Ta ya za a yi ta gane ta yi kuskure ta dawo ta gyara? Amma don Allah zaunar da ita ya mata nasiha fa, zai iya sa ta gyara? Wance ki ji tsoron Allah. Abin da kike mun dinnan ba na so. Ki ji tsoron Allah ki daina. annabi ya hana mace ta yi wa mijinta kaza, Allah ya ce kaza a cikin alqur'ani, baki ji kasa din malam wani bane inda yake nasiha akan kaza, ki ji tsoron Allah yi kina sauraron kaza da kaza da kaza. Ma'ana maimakon ka dauki matakai na hana abinci, hana magani, hana kaza, hana kaza, to nasiha da jan hankali shine abin da ya kamata wajen mace ta bi ka. Jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko? Yace fahadar taghayira tabai imra'atika bil unfi wal quwwati fa innahu lan yadum. Yace dan haka kai ta ka tsantsan ta hanyar canja dabi'un matarka da karfin tsiya da kuma ainihin wato mummunan dabi'u da halaye, domin wannan baya dawwama kuma baya canja halin mace ta dawo ta yi abin da ya kamata. Qala ta'ala, Allah ya faɗa, Allah ya ce fa bima rahmatin min Allah linta lahum. Kai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, saboda rahmat da kake da ita dangane da sahabbanka, kana dora su kan layi ta hanyar qur'ani da hadisi, nasiha, zaunar da su kai musu wa'azi, ka musu faɗa, ka nuna musu kuskuren su ta hanyar nasiha, kuma idan abin taimako ya zo ka taimake su. Haka ake son namiji, haka ake son namiji. In an yi ba daidai ba, ya faɗa, ya nasiha, ya nuna ga yadda za a yi. In an jima kuma ya yi kyauta, in an jima kuma ya ce kaji ku yi kaza, in an jima an tambaya abu ya bada oda ya ce a yi, to ya zama namiji na gaskiya kenan. Bai yadda gida ya lalace ba, don haka yake faɗa a dinga gyara, saboda in ya bar abun kuma gidan zai ɓaci. A lokaci guda kuma laifin da ake masa bai hana ya kyautatawa suwa ba iyalansa ba. Wallahi tallahi, duk namijin da bai zama haka ba yana da matsala, haka kuma duk matan da bata zama haka dangane da mijinta ba tana da matsala. Haka dole ne mu fahimci ya ake zama, ke ki fahimci ya zaki zauna da shi ya fahimci ya zai zauna da ki. Dan haka annabi Allah ya ce masa, saboda tausayi da kake gangane da sahabban nan, fa bima rahmatin min Allah, saboda rahmat da Allah ya yi maka dangane da su, linta lahum, sai ka zama mai saukin dabi'u da halaye, kana bin su cikin yanayi mai kyau, kana nuna musu ga yadda za su gyara al'amuransu. Walau kunta fazzan ghalizal qalb, da ka kasance mai fusata, mai kaushin zuciya, lam faddu min haulika, Allah ya ce da sun watse, sun tarwatse gaba ɗaya, sun rabu da kai. Amma ka kasance ne kana bin su a hankali wajen lumana da nuna musu kuskurensu. Allah ka ba mu ikon gyara. Wannan ya zo a cikin suratu Ali Imran aya ta 19. Wa qala, sannan Allah ya sake faɗa dangane da annabi, yace wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bamu aiko ka ba face rahama ga ainihin wato talikai. Wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma annabi ya sake cewa, istausu bin nisa'i khairan, ina muku wasiya dangane da mata, ku rike su da mutunci. Yace fa innal mar'ata khuliqat min dhila, domin ita mace da kake ganinta an halice ta ne da menene, da kashin akarkari. Sai yace wa inna a'wada shay'in fi dhila a'lahu, kuma mafi bankara da karkata na kashin hakarkari shine wanda yake ina yake sama. Sai ce fa in zahabta tuqimahu kasartahu, in kace sai ka miƙar da shi karya shi zakai. Yace wa in taraktahu lam yazal a'waja, in kuma ka bar shi ba zai gushe ba a karkace. Haka mace take, dan haka fastausu bin nisa'i khair, ina muku wasiya ku rike mata da mutunci, ku rike mata da alheri, ku dinga kyautata musu, ku dinga musu nasiha, ku dinga nuna musu kuskurensu, banda duka, banda zagi, banda cin mutuncin iyayenta, banda tozarta ta, banda hana ta abinci, banda kin kai ta asibiti ba ta da lafiya, wai ta ma ba daidai ba. Duk karkai wannan, karkai wannan. Duk abin da mace ta yi maka in ba ta da lafiya, dauke ta da gudu ku tafi asibiti, ka je kai iyayenka, ka dawo da ita, ka bata magunguna, ta ci gaba da sha, kuma kula da yadda za ta dinga shan magunguna. In kin sha maganinki kuwa, kin sha dose ɗinki, kuma fa ta ma laifi jiya, amma yanzu ba ta da lafiya ne, kin sha dose ɗinki jiya? Eh, na sha, ɗauko min in gani. Ka tabbatar ka ga ta ƙara ta sha ko bata sha ba. Wallahi in dai mai hankalin ce ba gauraka, kullum abin da muke faɗa shi ne ka auri mai hankali, domin mai hankali ita ne za ta tsaya ta yi tsam da rai, ta ce kai yanzu wannan bawan Allah na masa ba daidai ba, na san namar laifi, amma ka duba yadda ya ɗauke ni ya kai ni asibiti, ka duba yadda ya tsaya likita ya rubuta masa magunguna ya je ya siyo, ka duba yanzu tambaya ta yake wai na sha magani na ko ban sha ba, har da cewa wai in kawo masa ya gani. Anya yanzu na yi wa kaina adalci in ci gaba da saba wannan bawan Allah? Anya wallahi mai hankali sai ka ga da kanta ta zo tana bada hakuri, tana cewa dan Allah abin da nema ka yafe mu, don Allah ka yi hakuri, ta shiga tashin hankali. Amma an ka gama da gauraka, kuna tafiya asibitin ma sai ta tsume sai ta juya baya ta kalli nan, abinda kai bata kalle shi a matsayin abu ne mai mutunci ba. Sannan idan ka dawo da ita ka bata magunguna, bata san me kai ba, bata ga girman abinda kai ba. sannan ko ba za ta gyara menene ba kuskurenta a gaba ba to ka auri mara hankali kenan bata san mutunci ba amma wanda ya san kara da mutunci to za ka ga cewa idan aka yi masa abu na mutuntawa sai ga kunya ta kama shi yana ta kokarin gyara kuskuren shi Allah ya ba mu ikon gyarawa da haka yake cewa fastausu bin nisa'i khaira ina muku wasiya da ku rike mata da alheri wannan hadisi Bukhari ya rawaito waqila fil hikma malamin suka faɗa suka ce hikima ita ce al'unfu ma'a zawjati la yulidu hubban wa innama yu'amene yazra'u karhan wa inadan wato mummunar mu'amala da mace da nunkufurci da yi mata azaba wato baya haifar da kauna a zuciyarta yana haifar da wato yana dasar da kyamani da kuma taurin kai shi yasa zaku ga wata matar wallahi tana da saukin hali za ta zo gidan mijinta duk abin da ya faru za ta zo ta bada hakuri duk abin da ya faru za ta nemi a gyara amma yanayin yadda mijin ke gasa mata aya a hannu wallahi ba za ta ankara ba ita ma za ta juye ta burkice haka ne ko ba haka ba sai ta dawo ta dinga yi masa abin da ba a taba tsammanin za ta yi ba shi ya maida ita haka saboda munanan halayen shi kun gane magana da kyau ko amma idan yana binta a hankali cikin lumana to za ka ga wannan halin da ta taho da shi na tsoro da firgici da razani da mutuntawa za ka ga ta yi maintaining din sa har zuwa iyakacin zaman su amma daga ya canja ita ma sai ka ga ta canja Allah ya kiyaye sa'ala rajulun hakiman an qam'in an qam'i wara'i zawja bil quwwati fa qala lahu wani mutum an tambaye shi dangane da canja mace da karfin tsiya mutum ya nemi ya canja ta sai ya ce la yu'assisu la tu'assis baitika 'ala al-kurhi kar ka yadda ka assasa gidanka akan kyama wal khawfi da tsoro fi ma fayan hadimu ma awwali menene rihi to sai zama ya rushe tare da farkon iska wato tambaya akai mar yaya hukuncin idan mace tana ma ba daidai ba ka fara dukanta ka hana ta abinci ka hana ta ruwan sha ka hana ta sutura in ba ta da lafiya ka hana ta magani dan ta daina abin da take yace ina baka shawara kar ka gina gidanka akan kyama ma'ana in kana haka matar za ta kyamace ka da kuma mummunan dabi'a da tsoro ta fara jin tsoranka ina fata kun fahimci magana yanzu akwai ko wanda idan aka je horn din motar shi horn din mota fa ba wai yayi sallama ba daga waje sai ga yaro malam wallahi wani sai ya fashe da kuka a ce me baba ya dawo inna lillahi wa inna ilaihi raji na rantsi da Allah horn din mota kawai idan aka ji maimakon yaran nan su rugo da gudu su zo suna rige-rige bude maka gate saboda suna murnar kame ka dawo amma na rantsi da Allah wani sai yan ai sai su fashe da kuka uban su ya dawo sun shiga uku haba malam wannan irin masifa ne wannan irin bala'i ne wannan Allah ba mu ikon gyarawa za mu haƙura kan waɗannan babukan guda biyu saboda lokaci kuma mu fara karatun da wuri ba sati mai zuwa in Allah ya kai mu da rai lafiya za mu shiga babi na ihdar kasratul ita insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai da ni da ku Allah ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku Allah ya fi mana hadha huwa ma inda na billahi tawfiqi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh